Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 14 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakub Makiridi tare da Sarfilu Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
To baba, yan sandan kwantar da tarzoma sun yi arangama da yan rajin kare demokradiyya da ke zanga-zanga a babban filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin jiya Talata. Amurka ta jinkirta saka sabon harajin kashi 10 cikin 100 kan wasu kayayyaki da China ke shigarwa kasar ta. Wasu rahotanni masu karo da juna sun kawo rudani jiya Talata kan halin da tankar man nan take ciki wanda aka kama a kusa da yankin Gibraltar mallakin Birtaniya.
To kanan labaran kenan. Bayan ku kun gaba jin labarai, za ku ji cewa babban hamsan sojojin saman Najeriya ya ce suna samun tallafi daga gwamnati domin yaki da ayyukan ta'addanci a Najeriya. To sai dai yayi wa jama'a matashiya yana cewa
al'amari na security ko kuma na tsaro gaba da al'amari ne da shafi kowa da kowa, ba al'amari ne na sojoji kawai ba, kai ma kana da matakin da za ka yi.
Wasu 'yan Najeriya da suka arce daga gidajensu sakamakon ayyukan ta'addancin Boko Haram suna gudun hijira a Bama sun bayyana matsaloli da suke fama da su na rashin abinci, suna cewa
gaskiya abinci kan ba ma samu tunda ba mu da kati.
Ku da ba ku da kati, me za ku faɗi ma gwamnati?
Mu ne muna so garinmu ya yi lafiya mu kuma wuraren mutum.
To kin ce ba ku da kati, kamar wanda ba su da kati sun san ba su wani abinci ne koya?
Ba sa sa babu abinci tunda babu kati.
To bayan haka Madina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokradiyya a yau, amma duk sai kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Yan sandan kwantar da tsoma sun yi arangama da yan rajin kare demokradiyya da ke zanga-zanga a babban filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin jiya Talata ta yadda aka soke tashin jiragen sama kwana 2 a jere. Masu zanga-zangar sun sake mamaye filin jirgin saman, kuma a wasu lokutan an yi ta samun yar hatsaniya tsakaninsu da 'yan sanda ɗauke da kulake da ke cikin shirin kota kwana. Wasu 'yan faɗace-faɗace sun yi ta ɓarkewa tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar, inda ma'aikatan agajin gaggawa suka ɗauke waɗanda suka ji rauni daga wajen. 'Yan sanda sun fesa yaji domin tarwatsa masu zanga-zangar yayin da suka yi yunkurin tare hanya ma motar ɗaukar marasa lafiya lokacin da ta ɗauki wani mutum. An kama aƙalla mutum 2. Amurka ta jinkirta sabon harajin kashi 10 cikin 100 akan wasu kayayyakin da China ke shigarwa kasar ta, wanda ya kamata ya fara aiki ranar 1 ga watan Satumba. Ofishin wakilan cinikayya na Amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su kananan kwamfutoci na laptop da allon kwamfuta na monita da wayoyin hannu da na'urar wasannin wasa kwakwalwa da wasu kayan wasan yara da takalma da kuma kayayyakin sakawa an ɗage shi zuwa ranar 15 ga watan Satumba. Dage saka wannan haraji da aka yi zai taimakawa Amurkawa waɗanda ke sayan irin waɗannan kayayyaki domin bayar da su kyautar su lokacin bikin Kirismeti. Abinda muka yi shine mun jinkirta ne ta yadda ba zai shafi sayayyar bikin Kirismeti ba, ko da zai iya shafar mutane, abinda shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Talata kenan. Haka kuma Amurka ta janye haraji baki daya ga wasu masu shigar da kayayyakin China da suka hada da kayayyakin kiwon lafiya da kare lafiya da na tsaron kasa da sauransu. Wasu rahotanni masu karo da juna sun kawo rudani jiya Talata kan halin da tankar man nan ke ciki wanda aka kama a kusa da yankin Gibraltar mallakin Birtaniya a watan da ya gabata. Jalil Islami da ke zama mataimakin shugaban hukumar kula da harkokin ruwa ta Iran ya faɗi jiya Talata cewa tankar man mai suna Gres 1 nan ba daɗewa ba za a sakar wa hukumomin Gibraltar ita. Mun yi imanin cewa tankarar Gres 1 za ta koma bakin aiki ƙarƙashin tutar Iran a ruwan ƙasa da ƙasa nan gaba, a cewar Islami, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran ya wallafa. Kamfanin dillancin labaran na Iran ya ambato wasu hukumomin Gibraltar na cewa za a saki tankar a daren jiya Talata. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Jiya Talata an sallama wata majinyaciya da danta a cibiyar jingiyar masu fama da cutar Ebola dake gabashin Congo bayan da sun shafe kwanaki 29 suna ta kokarin ceto rayukansu inda aka barke da tafi da murna. Ina jin dadi sosai kuma dana lafiyar salau, abinda S France na Bintu ta faɗa kenan cikin murmushi ga wasu mutane da suka taru a wajen cibiyar domin murnar sallamar ta kenan. Ta share hawaye daga kumatin danta dan shekaru guda da haihuwa Ebenezer Fataki wanda yake kuka. Ta saka wata riga da aka yi rubutu cikin harshen Faransanci dake cewa na warke daga Ebola. Da na Bintu da danta duk sun warke daga cutar Ebola, cutar da ta kashe mijin na Bintu ɗan makonnin da suka gabata a cewar likitoci. Fadar shugaban Amurka ta White House na matukar sha'awar kulla hudul cinikayya da Burtaniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gaya wa sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab lokacin da ya kai ziyara ranar 7 ga watan Agusta cewa Amurka za ta shirya da alƙalami a hannunta domin rattaba hannu a sabuwar jijiyar cinikayya cikin gaggawa. A halin yanzu kuma mai bayo shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya tafi birnin London wannan makon domin tabbatarwa da jami'ai cewa gwamnatin Trump za ta bayo Burtaniya fifiko a fagen tattaunawar cinikayya. Daga ƙarshe ƙasar Uganda ta ƙara tsanani wajen daƙile duk wasu bayanan da ake yadawa ta yanar gizo da suka kunshi rashin da'a da tsana. Wannan mataki wanda mataki ne da masu suka ke cewa zai hana mutane bayyana ra'ayoyinsu. Tun watan Maris ɗin shekarar 2018, hukumar sadarwa ta Uganda ta kafa doka wadda ta buƙaci wasu masu wallafa bayanai a yanar gizo da su yi rijista su kuma biya dala 20 a shekara. Yanzu gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen farfaɗo da dokar ta hanyar saka kamfanonin yaɗa labarai da masu amfani da kafafen sada zumunta masu mabiya da yawa su biya kuɗi, ciki har da 'yan jarida da fitattun mutane da mawaƙa da kuma 'yan wasan motsa jiki. Hukumar sadarwa ta Uganda ta kira mutanen da suna masu yaɗa manufofi a yanar gizo kuma za ta riƙa duban shafukan kafafen yaɗa labarai ciki har da Twitter da Facebook da Instagram da kuma YouTube domin tantance waɗanda wannan doka za ta shafa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tabadalla. An shiryawa dakarun sojan saban Najeriya liyafar babban sallah a birnin Yola na jihar Adamawa, inda shugabannin sojojin saban suka yi jawabai da daba ciki har da babban hausan sojan saban Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar. Wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Yau da ya fere shekaru 10 kenan da 'yan tada kare bayan Boko Haram ke kai hare-hare a wasu sassan Najeriya da kuma wasu kasashen da ke makwabtaka da ita, kuma dubban rayuka ne ma suka salwanta baya ga waɗanda ke gudun hijira da kuma irin asarar dukiyar da aka yi. To sai dai kuma yayin wata liyafar bukukuwan sallah da aka shirya wa dakarun sojin sama a Yola, dakarun Najeriya sun kosa bala'ar ganin sun ma daƙile hare-hare 'yan tada kare baya. Tun farko a jawabinsa, kwamandan rundunar sojin sama na 153 da ke Yola ya kwamandan Muhammad Yusuf ya koyaba da rayar da babban hafin sojin sama ke takawa wanda yake shi ke zaburar da na ƙasa da mu fuskantar 'yan ta'adda.
We appreciate all the support you have consistently given us from headquarters Nigeria Air Force. We are grateful and remain committed to the cause and ready to pay supreme sacrifice if it becomes necessary.
Da yake wa dakarun sojin saman jawabi, babban hafin sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce gwamnati a yanzu da gaske take yi domin daƙile dukkanin ayyukan ta'addanci a Najeriya.
Al'amari na security ko kuma na tsaro gaba da al'amari ne da ya shafi kowa da kowa, ba al'amari ne na sojoji kawai ba. Kai ma kana da matakin da za ka yi saboda ka bada gudumawa saboda ka kawo ƙarshen wannan abu. Saboda haka ni abinda zan iya cewa ba zan iya yanke ma lokacin ce kashi ba, amma muna aiki dare da rana kuma za mu ci gaba da yi kuma cikin ikon Allah za a yi nasara. Fi na ɗaya yanzu shine na ɗaya koyarwa
koyo abin aikin koyo yanzu muna da masu koyon tuka jirgi 35 wanda suke koyan wannan tukin jirgi yadda za su yi amfani da jirgi su yi yaki a kasashe daban-daban na duniya a cikin nan kasa Najeriya muna da mutane 45 wanda su ma suna nan suna koyan jirgi to kaga wannan babban tallafi ne banda kuma jiragen da aka siyo jirage yanzu wanda aka biya wanda wasu sun shigo wasu kuma muna tsammanin za su shigo daga nan zuwa shekaru biyu haka za mu samu karin wannan jirage in ka duba wannan ba karamin talafi bane in aka kwatanta da abubuwan da ake samu a da shekarun baya
shi ko gwamnatin jihar Adamawa Honorable Ahmadu Umaru Fintiri yace akwai rawar da gwamnatocin jihohi za su ke ma takawa domin kawar da 'yan ta'adda da kuma bata gari
recognizing the good work our men and women particularly in the air force are doing to make sure that Nigeria remain peaceful and secure
to wai kome jama'a ke cewa game da rawar da sojojin ke takawa a yanzu
to ra'ayina dai kam zan iya cewa na farko dai godiya ga Allah jinjinawa kuma ga su sojojin da suka yi kokari suka yi taka rawan gani wajen dakile fitinan 'yan ta'adda na Boko Haram wanda yau zamu iya cewa kusan kashi 80 cikin 100 ana zaman lafiya wanda da suka gudo suka bar wuraren su suka koma suka bar matsugunan da suke can dama suka je wanda ta'addanci ne kai su wurin wannan ci gaban
to gaskiya matakin da suka dauko shine mataki mai kyau idan ka gani wasu bangarorin da har yanzu suna samun rashin jito ko rashin zaman lafiya amma da alhamdulillah zamu ce sai dai mu gode wa Allah bisa saukin da aka samu bisa wasu bangarori da abun ya shafe su eto batunsa da koko in ce bayanansa ya gamsar da mutane da dama domin akwai su da barbaru da kuma maganganu wanda yayi masu ma'ana kuma bi iznillahi da za su samu nasara a yadda suka dauko wannan mataki
muna fata ubangiji Allah ya ba su ikon cimma burinsu akan abin da suka yi niyya saboda a gaskiya mata sun sha wahala a lokacin da wayannan 'yan ta'adda suka addabi mutanen gari saboda kaga mafi yawa sukan yi wa mata fiyade ba cikin zaman lafiya hankali bai kwanta ba sai kuma gashi Allah ya kawo mu lokaci da muke kwanciya a gidajen mu mai bacci domin koda baka kasance a cikin yankin da abin ya faru ba dole a koda yaushe kana dardar baka kwanciya kai bacci cikin kwanciyar hankali kamar da ake yi yanzu
baya ma dai ga batun kai farmaki haka nan kuma an kuma sharantar da manyan baki a wajen wannan taro Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tuma da Allah a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Biyo bayan hare-hare 'yan ta'adda kungiyar Boko Haram a cikin wannan lokaci, mutane da dama daga yankunan Baga da Dorin Baga da wasu wurare sun arce daga gidajensu suna gudun hijira a sansanonin IDP. Ayyukan kungiyar Boko Haram da ya fidda mutane sama da miliyan 1,800 daga gidajensu a yankunan arewa maso gabashin Najeriya a cikin shekaru 10 tun bayan da kungiyar ta fara kai hare-hare. Muryar Amurka ta tattauna da wasu 'yan gudun hijira a sansanin IDP a Bama inda suka bayyana suna fama da rashin abinci lamarin da ke jefa su cikin mummunan hali musamman mata masu shayarwa. Ko da yake dan majalisa na Borno ta Kudu Ali Indumi ya kaiwa 'yan gudun hijiran tallafin kayan abinci amma duk da haka suna kira da ƙarin kayan taimako daga gwamnati ga dai abin da suke cewa
sai Allah wallahi ba abinci
ba komai
ba komai Allah ba komai Allah ba komai Allah
so mai Usman daga Mairari kasar Guzamala in gudun hijira ne dukkan to mu kam sai dai mu ce alhamdulillah kaga ban mu da komai ga yaran mu duka ba wanda yake da kaya ban mu da abinci tunda muka zo nan Alindume Allah ya masa albarka ya kawo mana abinci in ba shi ba ba wanda ya kawo mana abinci mun kaga ne mun gode wa Allah tunda akwai rai mun gode wa Allah zamu samu wanda zai ba mu tunda muna nan kam kuma kowa yana shiga yana kallon mu kamar inda ka zo nan ba ma ba wanda ya zo ya tambaye ko hakan ma sai kai sai da kai da kanka Alindume shi da kansa bai taba zuwa nan ba amma ya ji labarin muna nan ya ba mutane kaya an kawo mana abinci su shinkafa su masara su wake su mai duk Alindume ya aika mana ya kawo mana kuma alhamdulillah mun gode masa Allah ya ƙara masa girma
Abubakar daga Maidari Guzamala dan gudun hijira ne du mun gode Allah amma yanzu bamu da layya bamu da komai a yanzu haka
sunana Zainab Ali Amangono haka ne to har yanzu dai ba dadi yara na biyu
sunana ku yan gudun hijiran ina ne
mu yan Baga ne
Baga shekaran ki nawa nan
a ban kai shekara
eh kwanan nan kika fito A wannan hare-hare na bayan nan jikam so?
Wannan na bayan.
To yanzu ya yanayin rayuwa take a nan gare ku?
Ba laifi, mun ji daɗi.
Amma kafin a kawo muku wannan doki, ya yanayin kuke samun abinci? Akwai shi ko kuma ana karancin shi?
Ana karancin shi, kaɗan-kaɗan dai muna samu.
Kina da yaya nan ne?
Ina da yara biyu.
Su biyu. Kuma duka kuna tare, mai gidanki fa?
Mai gidana ma yana nan.
To Allah ya taimaka.
Yawwa ga mama na kuma ta mama.
Sunanki ba?
Sunana
yaro. Wannan yaro ki ko?
Yaro.
Shekaran sa nawa?
Shi wannan bayan an mun yi gudu da sati biyu na aife
shi. Anan kam din kenan? Shekaran ki nawa wannan kam?
A wata na bakwai.
Watan ki bakwai kam, daga ina kika zo?
Daga baya ganin su.
Ko ya rayuwa take gare ku anan kam?
Na san ba da. Kan tun da ka riga ka baro gidanka, ya ruwa sai hakuri sai a hankali wallahi. Amma yanzu fa Allah ya saka da alkhairi, muna roƙon Allah ya ƙara fiye gaman taimako daga ku ta ko ina da ko ina, kuma Allah ya sa za ka gyara mana kasar mu, mu koma mu zauna lafiya a gidan mu, kowa da yaran sa a gidan sa, yafi a haka. Yara sinan ba makarantar kirki ba gashi nan sai a hankali. Na gode Allah ya saka da
alheri. Amin mami, na gode ga mama na ita ma. Sanu mama. Ya sunanki?
Sunana Hauwa.
Kaji ke mare yarki ba, daga ina kika zo?
Daga Doro.
Na'am?
Daga Doron ba.
Oh Doro ko?
Eh.
Kamar shekaran ki nawa nan ko wata
na? Wata na shida.
Ba ki da mutuwa ba ma?
Wallahi.
Wannan rikicin baya-bayan nan ki ne?
Shine.
Kin zo da mai gidan ki ne da yaran ki duka? So ya rayuwa take a nan gare ku kam?
Sai a hankali, mun gode ma Allah. Mun gode Allah ya saka da alheri.
Yanzu aka ce ku faɗi bukatunku da kuke so gwamnati ta yi muku, mai za ku ce kuna bukata ku a nan?
Bukatar mu da mun shi ne abinci, suturori.
Da Allah ya taimaka. Yauwa, zaman lafiya kuma ko?
Da zaman lafiya.
To ga wa ya taɓa mana. Su duk na ganku da goyo da yaya.
Su ga nan kwaje.
Na'am. Maryam ko? Maryam daga ina kika zo ke?
Daga Doron ba.
Ke ma yar ba gan ne? To ya rayuwa take ka?
Gaskiya rayuwa kallon mara rayuwa, an sai a hankali tun da ka yi gida ba ka gidanka.
Gaskiya ne. Batun abinci ba kuna samu isasshe?
Gaskiya abinci kan ba ma samu tun da ba mu da kati.
Ba ku da kati gurin? To mai zaki cewa gwamnati ganin cewa ku da ba ku da kati, mai za ku faɗi ma gwamnati?
Mune muna so garin mu yi lafiya mu kuma wuraren mu.
Na'am. To kin ce ba ku da kati, kamar wanda ba su da kati san ba su wani abinci ne koya?
Ba sa sa babu abinci ma tun da babu kati.
Kun da ɗaya sosai ne a nan?
Watan mu shida.
Wata biyu da?
Watan mu shida.
Wata shida? To Allah ya taimaka.
Tumadalla Allah ya gyara. Waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti kusan 18 na dare a nan Washington, ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. Taken wannan gwamnati mai mulki a Najeriya na jam'iyyar APC a wannan wa'adi na biyu shine mataki na gaba, ko kuma next level a turanci. A 'yan kwanaki masu zuwa, shugaba Muhammadu Buhari zai kaddamar da majalisar gudanarwarsa. Me za mu gani sabo? Kamun ludayin zai canza ko kuma taku ne irin na jiya? Ko kuwa sabon kiɗa za a yi? Amma rawan ta kasa canza komi? Don waɗanda suka koma a ministoci tunda sun san dawan garin, za su zama wa tafiyar tarnaƙi? Ko kuwa sabon kiɗa za a yi amma rawan ta kasa canza komi? Za mu yi ƙoƙarin warware zare da abawa a kan ƙunshin ministocin shugaba Buhari. Ku biyo ni. A tare da ni akwai Muhammad Ishaq Usman, mai fashin baƙi a al'amuran yau da kullum.
Ya kake kallon wannan zubin ministocin? In ka duba daga cewa cikin kashi uku, kashi ɗaya bisa ukun nan tsofaffin ministoci ne, wani irin zubi ne kake hange a wannan takun?
To Hajja Madina, abin da ake magana dangane da waɗannan sabbin ministoci, wato kamar ka ce ɗaya ne a haɗa da ɗaya, kin ga biyu zai baka. To matukar ana ganin jam'iyyarsa ta APC bata fitar da wata tartibiyar ajenda ta fito ta shelarta ga mutanen da suka zaɓi gwamnatin nan ta ƙara dawowa karagar mulki ba, ta kuma fito ta bayyana wa 'yan Najeriya cewa ga abin da za mu muku ba a matsayin mataki na jam'iyya da mataki na zattarwa. Ba a jin za a samu wani canjin da ake sa ran za a samu, domin a baya ma an sa rai da irin wannan canjin, to amma rashin shiri da rashin damara ya sa ba a ga canjin da ake bukata ba. Duk da haka dai an samu canjin, ba za a ce kware-kware bane, wallahi alhamdu.
To kana ganin tantance ministocin nan da majalisa ta yi, da ma dai akai ta cece ku ce akai na cewa ba a hadu su tare da mukamman su ba, yana iya kawo wata illa a lokacin da za a rantsar da waɗannan ministocin?
To kin san duk lokaci aka ce zamani goma sarki goma, kuma abinda mu 'yan Najeriya Allah bai yawancin hore mana ba kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suka taso, shine ba mu da wani irin kokari ko kumaji na mu tsaya mu karanta hankalin shugaba da tunaninsa da yadda yake tsara rayuwarsa. Duk yadda shugaba yake, a duk yadda yazo da rauninsa ko rashin rauninsa ko jajircewarsa ko rashin jajircewarsa, yadda yake tunani a matsayinsa na dan adam yana da tasiri a salon mulkinsa. Shugaba Muhammadu Buhari, in kin kula, shugaba ne da ya taho tun bayan juyin mulkin da aka masa, yana soja, ba mutum bane da yake dasawa da yan bokon arewa, sannan ko ba mutum bane da yake da yarda gani ga an taho da ba irin mukamin da bai rike ba, ya ga wato barna iri-iri ya kuma gyara iri-iri. To saboda haka dole wajen fitar da ministoci da basu portfolio ko rashin basu portfolio sai ayi matakar taka tsantsan.
Okay, saboda ai azubinsa na farko kamar yadda ka faɗi da zo an samu matsaloli.
Yawa, to ai abin da yasa an kika duba shakhsiyarsa ko kuma ince yadda al'adabiyarsa take a matsayin dan adam, shi yasa ya kashi daya cikin uku daga cikin ministocin nasa suka dawo. Saboda me? Saboda akwai ayyuka ni da na gabatar musu a bangaren watsa labaru da sauransu. Ni daidai gurgudu na tsaya na ga irin dabi'ar mutum da yake, amma ban gane yadda yake tunani sosai ba sai da na sadu da wasu daga cikin ministocinsa. Idan ni ne a rigarsa, kin gane, misali a ce ni ne shugaban Muhammadu Buhari, ko ni ba zan bari waɗannan su tafi ba. Saboda idan ka je ka zauna da su kana magana da su, yadda yake kallon al'amura haka suke kallon al'amura, yadda yake imani da al'amura haka suke imani, yadda yake da irin wannan kumajin kishin kasar da san talaka din haka suke da shi. Misali in kika dauki ministers ta kuɗi kamar Zainab Shamsun Ahmad, bata san wani ko kwa idan kike kalla, bata san wani abu da ake kira rashin gaskiya ba. Haka ministers na ruwa, haka ministers na Niger Delta Usani Usani Pasto, da haka ministers na babban birnin tarayya Abuja. Idan suna magana daga zuciya suke magana. To idan ka san mutum da yake da gudun bai san abin da tarihi zai zo ya ce baka kyauta ba, irin shugaba Muhammadu Buhari misali, to dan ya dako wayannan in za a shekara dubu yana mulki ya ce da su zai tafi, kin ga ba za kai mamaki ba. Amma ɗan Najeriya bana jin suna kallon wannan
hanya ko eh kamar yadda ka faɗi ne gaskiya. To wayannan sababbi wajen 29 tsofaffin nan 14, to kana ganin anya za su iya sauya takun na tafiyar da gwamnati saboda mu kai matakala na gaba din kamar yadda takin wannan mulkin yake? Kuwa
Hajiya, dukkanin su nan da aka dauko su masu ilimi ne, dukkanin su an dauko su ne dan su aiwatar da wannan wato dama da 'yan Najeriya suka ba su aiwatar. Shugaba Muhammadu Buhari mutum ne kwalli daya kamar ni da ke, so ya danganta daga kishin kasa da da'a da tarbiya da ake sa ran irin ta shugaba Muhammadu Buhari. Idan su ma akwai su a ciki da ita, to su zauna su yi ganganku, su yi cibayyo a taro, a fitar da tartibiyar agenda da za a fitar da talaka daga cikin halin da yake ciki a kasar nan. Kin ga dai tsaro ya tabarbare a arewacin Najeriya, kowa ya san haka. Sannan kuma kin ga harkar matsala, ana cewa an yi noma amma akwai yunwa, saboda ba wai yunwar rashin yin noma bace, yunwar mutane ba su da abin hannu da za su iya siyan abin da za su ci sau uku a rana ce. To dole a kirkira ayyuka a samu abin nan. Sannan karki manta, arewacin Najeriya inda na fi sani akwai matsalar sukurkucewa a cikin al'umma, akwai matsalar lalacewa aure, auren sha'awa yayi yawa, ana ta aifo yaya ba tushe, ga shaye-shaye, ga miyagun ɗabi'u da halaye wanda matukar ana aiwatar da su a bayan ƙasa, fushin Allah ba zai rabu da mu ba. Misali ki ɗauki matsaloli irin na maɗugo, ki ɗauki matsaloli irin na luwaɗi, matsaloli irin na ɓata ƙananan yara da tozarta ɗan adam da irin wanda kuma cin haramun da rashin kishi da kusan yawancin shugabanni daga arewacin Najeriya za ki ga rashin kishi karara, kin gane a fili. To in ba a taro aka yaki wannan abubuwan ba a wannan karan, to ina tabbatar miki Najeriya in kika dauke ta a matsayin kasa za mu hala. Sannan kuma in kika dauki arewa a cikin halin da ake ciki aka tafi a haka, ba a fitar da wani wasu matakai da za a dakile irin wannan hali da ake ciki ba, to ina tabbatar miki Hajiya za a gama shekara hudu nan ne ba tare da an samu sakamakon da ake sa rai za a samu ba kamar yadda ta faru da shekara hudun baya ba.
Wasu na maganan cewa matukan an samu waɗannan tsofaffi da suka dandana dadi a mulkin da ya faru a baya shekaru hudu na baya in waɗannan sababbin su kuma suna nema su taka rawar a zo a gani saboda su fidda ƴan Najeriya daga kangin da suke akai su matakala na gaba din ke wato next level da ake faɗi ana ganin kaman akwai son zuciya akwai kuma son yanki akwai kuma abubuwa biyun nan da suka raba ƙasa addini da bangaranci ya kike kallon wannan
to haje ga baki ɗaya waɗannan matsaloli da kika lissafo idan kika dauka idan da kokwaran shugabanci da kuma kishin ƙasa duk waɗannan ba matsaloli bane amma matsalar farko ta shugaba Muhammadu Buhari kamar yadda zaki ga kafafun yada labarai suka yi ta bayyanawa kafin zabe da bayan zabe ita ce matsalolin yan kabal wasu mutane da suka kewaye shugaba Muhammadu Buhari suka hana shi motsi a zahiri haka ake gani
ai ya ce babu kabal
to amma kuma
kin muke ganin kabal a cewar sa
to shike to sun zama kafi gwamna domin kin san a ka'ida irin ta falsafar mulki idan ni shugaba ma na so in yi laifi sai in kawo wani wanda duk irin baje kalar da aka yi sai a ce su wane ne to kin ga shi ake kira kafi gwamna wannan kuma falsafa ce da dan adam ya da yana yin ta tun bayan Annabi Adam har lokacin da dan adam ya fara kafa gwamnati saboda haka da ɗaya kenan sannan na biyu kuma haja duk wannan matsalolin da muke fama da su kamar yadda nake gaya miki fa sai an samu da'a da kishi daga jagorori ki dauka tun daga kansila zuwa kan shi shugaban kasa da shugabannin jam'iyyu da sauransu wato matsalan mu da ƴan siyasan Najeriya kusan ƴan siyasan Najeriya mukamai ne suka fi damun su ba wai al'umma bace ta fi damun su yanzu misali ai kin ga idan da al'umma ce ta fi damun su matsalar farko da ake samu a arewacin Najeriya yanzu ba irin lalacewar yara rashin maida hankali akan ilimi da shaye-shaye da yawo-cawacen banza kin taba ji an kafa jam'iyyar da aka ce wannan jam'iyyar ita agenda ta guda ita ce ta hana yara shaye-shaye ko kuma ta yaki wanda suke kawo kwayan nan ba a taba yi ba kin
ta amma ina aka taba yin jam'iyya ko ba kwamitoci ake nada ba
banda wannan committee ai sai ba ai gwamnati ta kafa gwamnati take kafa committee amma jam'iyya ai shela take tace ga illar da muke fama da ita a cikin al'umma saboda haka mu fito mu yake ta taya zamu yake ta ga abin da muke tallan sa ku zabe mu hana yayan ku shan kwaya ku zabe mu ilmantar da maza kan yadda za a daina auren sha'awa ana aifo yaya marasa tushi suna zama alakakai ga al'umma kin taba ji an kafa wannan jam'iyyar kullum idan aka tashi tunda aka haife mu har zuwa yanzu haja zancen ruwan famfo ake da wuta wanda duk ba su samu ba ina fatan kin gane duk lokacin da baka zauna ka shirya abu ba to idan ka zo koda an baka dama ka aiwatar da shi ba zai yi ta dadi a ce an samu sakamakon da ake bukata ba
zai samu a ministocin nan da zai nada cikin ƴan kwanakin nan
to ya danganta kamar yadda na ga miki tun farko haja sai an samu tartibiyar agenda an ce ga inda muka fito ga inda muke to ina muka dosa to anan ne fa za a samu damar da ake bukata a gani kuma a ƙasa kamar yadda ƴan Najeriya suke sa rai
iyakacin abin da ya sauwaka kenan sai makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin a madadin mai fashin baki a al'amuran yau da kullun kuma bakon namu na yau Muhammad Ishaq Usman ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa a kasance lafiya
to madalla gaida Madina Dauda yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya
to a takaice yan sannan kwantar da razoma sun yi arangama da ƴan rajin kare demokradiya da ke zanga-zanga a babban birnin wato filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin jiya Talata ta yadda aka soke tashin jiragen sama a kwanan biyu a jeri Amurka ta jinkirta sabon harajin kashi 10 cikin 100 akan wasu kayayyaki da China ke shigarwa kasar ta wanda ya kamata ya fara aiki ranar 1 ga watan Satumba Ofishin wakilancin cinikayya na Amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su kananan kwamfutoci na laptop da allon kwamfuta na manita da wayoyin hannu da na'urar wasannin wasa kwakwalwa da wasu kayan wasan yara da takalma da kuma kayayyakin sakawa an dage shi zuwa ranar 15 ga watan Satumba. Wasu rahotanni masu karo da juna sun kawo rudani jiya Talata kan halin da ake wato halin da tankar man nan ke ciki wanda aka kama a kusa da yankin Gibraltar mallakin Birtaniya a watan da ya gabata. Jalil Islami da ke zama mataimakin shugaban hukumar kula da harkokin ruwa ta Iran ya faɗi jiya Talata cewa tankar mai mai suna Gras 1 nan ba da dadewa ba za a sakar wa hukumomin Gibraltar ita. Jiya Talata an sallamu wata majinyata da danta a cibiyar jinyar masu fama da cutar Ebola da ke gabashin Congo bayan sun shafa kwanaki 29 suna ta kokarin ceto rayuwarsu inda aka barke da tafi da murna ina jin daɗi sosai kuma ɗana lafiyarsa kalau abinda Esperance Nabitu ta faɗa kenan cikin murmushi
To duka-duka kuma abinda muka kawo muku kenan, sai can da hantsi za ku je mu dauki da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Masar Filashin Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya ba da umarni Malam CD, sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar John Ellison Baba ya koma kirin ne daga nan Washington, nake sallama da ku sai da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique.